صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da asibin 29 ga watan 5 a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 9 shekara ta 1999 a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan. Da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku da a saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da zamu, kuma ina faɗakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka bai wa lakitar ya kunshi wata kalma wadda wata ko wasunsu za ta ɗauke ta da wasa ko alama ba ma nufin wasa cikin duk abin da zamu faɗa, maganar cewa zai zama fita zai zai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar mijinki ko kuma yaya za ki ki mallake mijinki, dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda daga cikin muke lokacin da muka tsara su za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu takaita zance sai fatin larura ta safe mun tsawaita shi. Na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ibada ce mai zaman kanta, tsarin rayuwa ne da Ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da ke musamman mafita cikin bayi su ne annabawa wanda kada ana sun sun yi, kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar Ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta. Dalili ne duka ɗaya ta kasa, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن الله صلى الله عليه وسلم يجي سوى إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. إذا باوى يا أولي توياتك لبن الدين الزا أولاد به sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar nafi, don saboda haka rayuwa ta auraya cikin ma'aurata biyu ya rinka jin tsananin cewa ibada yake yi lokacin da ya zaɓi rayuwa ta aurataya, kuma rayuwa ce da ake gina ta a kan abokantaka tsakanin miji da matarsa, ba wai abokanan adawa ba. Rayuwa ce da ake gina ta a kan soyayya da ƙaunar juna, inda za a tsara wa duniya duk abin da za a tsara mata na kayan ado da ala ne wani abu guda ɗaya mai suna soyayya a cikinta, to da duk rayuwa ta gurbace. Babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa ba sai sai in da soyayya, kuma mu sani cewa hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam يا في مثالي أكان ثورنا لنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة من كرم بني آدم من باس دامر كيوا دكوموا أسكن تيكونا دكوما ظاهري أبقوا sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amura na tinar ko na sha masu daɗi sannan kuma mun fifita su a kan mafiya yawa ko a kan da yawa daga cikin halittun kuma ba su yadda za a yi wannan tagomashi da Allah ya yi wa ɗan adam da karamci da Allah ya yi wa ɗan adam ya ci gaba da ɗorewa har sai ɗan adam ya bi abin da Allah ya ce masa ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk irin karamcin da Allah bai wa dan adam da fifikon da ya bashi zai ci gaba da dorewa ne in dan adam din nan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya kauce wa tafarkin Allah ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu cibaya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون حقيقة من قال لسلم أدم تكن ما في كاون دري ما في كاون دري سوا إن جاء الله أماكم ثم رددناه أسفل سافلين سنقوم زام قومة لكي يزمتوا ما في كس كنت تفسكت ما في كي بايا ما في بايا illa alladhina amanu sayfa wanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari to irin waɗannan fa lahum ajrun ghayru mamnun suna da wato ainihin lada wanda yake ba mai yankewa ba sanadiyar wannan lakka kamar yadda kuka sani abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu ɗaya da rabi zuwa mun yi wata na duwa a nan gudun da ni da malam Abdulwaha da malam Abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo wajen mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci malamai suka yi bayanin haramcin mu'amala da boka ko ɗanbori ko mai lakani da sauransu amma kuma nan take akwai alƙawarin akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin ƴan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana to yi ita ce wannan rana ta biyan baki kuma wani abu da muke so har yanzu mu ƙara sani shi dan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na ta faɗa sashi na farko abinda ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abinda ya shafi gangan jikinsa kuma dan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafiri ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko ransa da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarar an samu tangarda a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi ɗan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna to shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a ƙaunace ka ko a ƙaunace ɓangarori guda biyu ne ɓangaren abin da ya shafi ruhinki da ɓangaren abin da ya shafi gangan jiki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamala sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar ƙauna a wurin abokin zamanta za ta samu ci baya gurgudan yadda suka ta kammala waɗannan ɓangarori guda biyu. Don haka duk maganar da zan yi zan tuka isa ta ne a kan wato ainihin waɗannan ɓangarori guda biyu. Menene ake so a samu
kafin ka samu kamala ta fuskar ruhi ko ta fuskar zuciya, ta zanto wankakkiyar zuciya, ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna.
Ga su a gaira kamar haka. Abu na farko, mace ta gane cewa mijinta shi ne shugabanta, yana da daraja a kanta, shi ne yake da cewa ba za ta yi komai ba sai da izininsa. Ubangiji ta Allah ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa. Kaɗan daga cikinsu, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نبيو وللرجال عليهن درجه. آية فرقوا سنة سوى مزاجي سنة تغبني بسا كما تنشي. آية فرقوا سنة سوى مزاجي سنة درجة أكن سوما تأكل. هذا هو من ذا الله صلى الله عليه وسلم كي سوى لو كنت آمرا أهلا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يسجد أتي زن أمرتوني يقول برجنسة أكثر دنيا جلم مولي تدانا أمرت مجي تيسجد أغا مجنسة. يتي والذي نفس محمد بيده نارا تدران واند أنا محمد في هذا الانسى لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. ما يبدأ أي ما تتقية سوكي نوين دا الله يأتورا متى هارسي انتاي قلن سوكي نوين دا مجن يأتورا متى ما نا بيان حق مجي دا متزاتي شيكي نون بيان حق الله. ما دا الله صلى الله عليه وسلم يكتب قد اتوا لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. Da miji zai nemi matarsa don biyan bukatarsa da ita, suna kan sirdin rakumi wurin da galibi bai sai ya ɗauka mutum biyu ba, a lokacin sai take ansa mata, to za su zantowa kirga ta cikin masu kuskure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kai. يجي إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة وهكا تربية. إذا ما تتكوى أنا تنا مياجي دمجن تتا قولي تيو شنفتا مجن تا جدا تيسكي أما تا قولي تيو شنفتا تا كوما لا يقوزا ستقبل السكينة متى البركة حرسي لوكة سنة تداو ديوا كوما سندا إذا سنجن مجي هذا نفسدسو ya zo yana yunwarta sai ta sa masa haraji kafin ya kula da kafin ta bashi dama ma ya sanu da ita sai ta bashi haraji da sharadi. Za ka sai mun yari iri kaza, za ka sai mun atamfa iri kaza, za ka sai mun satillen iri kaza, ko wani abu da makamancin wannan. To wannan za ka kwana mala'iku na tsine masa albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin yake isnani لا تجاوز ثلاثهما رؤوسهما. مجم بيو سلل سباتا وطي قودا قوكور كان بل لسلاتا يسمع بوطي ما تقوبا ثمانية تجدا. مجم بيو موالي باوات يبجيوا أبقى بموالي يبجيوا من جدانسا. نبيو وامرأة نعكت زوجها لما تردتا سابا ومجدتا تبقى الزامن تريد بيسا جنية. To waɗannan sunnonin ba za su wuce kokuwar kansu ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamanar zuciya ko tsaftar zuciya, ki zanto mai riƙon amana. Kar ki hayanci mijinki wala'alla ga kanki ko ga dukiyarsa ko ga ƴaƴansa. Ubangiji ta Allah sai fasadihatu qanitatun hafizatun lilghaib بما حفظ الله. ما تاسع لهي قانتات ذاك سامو سنة ديوان تاها. عبد الله ابن عباس يقول wato suna da yawan da'a ga mazajen su sannan kuma hafizatul lilghaibi suna masu kiyaye abin da yake koye al-imam ibn kathir yake cewa abinda ake nufi kiyaye abin da yake koye ko da ba akan irin mijinta ba ba za ta haihu shi ba ba za ta kula wani namiji ba ba za ta kalli wani namiji ba kallo na da'awa ko mijin da ya sani ko bai sani ba balla tana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba babu yanda za a yi sai haka sannan kuma tana kare dukiyarsa ba ta kaje aljihunsa ba ta al'ummatarfin da suke kawo gida to waɗannan su ne wanda Allah ya ambata su wannan aya hafizatul lilghaib bima hafiz Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه كذا ما تقول ورا ستوتون أبدا بسكين جدا مدن تتباير كوتا باتر كسنة سبا باتر كسنة سبا كذا كدو تدو كيسا كو كاين أبن كنسا كو أنا أبن ناس من مذكر مهمة كباير كوتا باتر كسنة بإذنه سبا كو تا وطن ذاك باير سنم كو متى نجد كوني ذاك با lokacin da manzo Allah ya wannan magana sai aka ce da shi ya rasulullahi wannan sa'a ya manzo Allah ko da abinci ma kake bayar sai manzo Allah ce zalika afdalu amwalina yau a cikin dukiyar mu mai fitsa da yamma abinci ba a abinci shine mafi kimar abu ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta yato ne ne miji zai je da wahala ya so kayan abinci girki a gida mace ta lanka dauka ba fa ta bayar sadaka ba a'a ka sayar dan kawai kana son da wani abu ta kace wutar gaban ta ta dauki kayan abinci mutum ta sayar yato da dama akan yi irin wannan to ko da sadaka ta bayar da danyen abincin da ba da fafe ba ko da gidan su ta kai manzon Allah ka kace kuskure sai haka sai inda izinin mijinta haka sai har abinci ai kene mafi wato darajar abu daga wajen mu wannan hadisi ne sahihi baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace kiyaye tarbiyyar ƴaƴan mijinta wannan ƴaƴan wanda ta durkusa ta haife su ko kuma ƴaƴan kishiyarta domin duk ƴaƴa dai ƴaƴa ne kuma shi ne mai gidan alamar kina son shi sai ya kasance kina ƙaunar ƴaƴansa amma babu yadda za a yi ya yarda kina son shi kuma ga shi kina azurtar da ƴaƴansa kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu kawai don mahaifiyarsu da kishiyarki to duk wannan sai zanto wani sashi ne na cin amana wanda bai dace ba don haka yana daga cikin amana mai mahimmanci kulawar mace dangane ga ƴaƴan da mijinta wato ainihin yake ya haifa ko da ba ƴaƴanta ba za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin Jabir ɗan Abdullahi lokacin da ya aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai ka aura budurwa ko bazaura sai Jabir ɗan Abdullahi kai wasa da kai sai Jabir ɗan Abdullahi ya ce an mutu an bar mun yara mata ƙanana wajen ki da ko wani abu makamancin haka to sai su tsoro idan na auro budurwa ita ma tunaninta bai nuna sosai ba karkashin tsarawa sai na nauyi amma idan na auro bazawara mai hankali sai ta taimaka mun wajen tarbiyyarsu sai manzon Allah ya ce lallai kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka a ce wannan babban dalili ne cewa mutum na taimaka miji wajen kulawa da ƴaƴansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba to don haka ya zama dole kenan karkita wannan amana ki iyakacin kokari ki kiyaye wannan amana akwai da dama daga cikin ku mata wanda in kana son miji kana son shi ne ki kadai bayansa ba ruwanta da mahaifiyarsa ba ruwanta da babansa ba ruwanta da ƴaƴansa shi dai shi take so in ba shi ba rijiya amma ko ba ruwanta da ƴaƴansa kaga wannan ya zama tufka da warwara ba su yadda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan filosofi din naki cewa kina kwanar da amma ba ta kwanar ƴaƴansa da haka sai ki kiyaye wannan abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace wanda har zai sa a kimanta ta kulawarta da ilimi damuwa da ilimi dalilai sun zuwa cikin Qur'ani da girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da falalarsa ubangiji ta ala na cewa kula alhissa wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab shin za su daidai masu ilimi da wanda ba su da shi ba da babu yadda za su daidai. Sannan ka fi tsarkan da Allah wa annahu la ilaha illahuwa wal mala'ikatu wa kullu ilmi qa'imun bil qist la ilaha illahu al aziz al hakim. Ma'ana Allah ya ce da babu abin gwata shi daga tantantar sai shi mala'iku ma sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida. Wato kaga wannan ke nuna martabar ilimi. Shi da Imam al-Qurtubi ke cewa wannan aya tana nuna kwalitar ilimi amma sai ya ne kowa sai malamai sai sai da Allah annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Da su haka wannan kenan. Sannan yadda fada cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yurdi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi za ga ya fahimtar da shi ilimi. Sannan manzo Allah na cewa neman ilimi farilla ne kan kowanne musulmi mace ko namiji. Kalmar musulmi ta shafi namiji ta shafi mace. Abinda kuma ake nufi da ilimi, ilimi na shari'a a mataki na farko. Sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya, tattalin arziki, abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya, abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abin da ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba ɗaya duk ina ce. Mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabo mai tsoka a cikin ilimi, kamar yadda kimarta tana raguwa gwargwadon yadda jahilci ya dabaibaye ta ma bai fita ko ina. Saboda haka kula harki da ilimi abu ne mai matukar mahimmancin gaske. Don haka ne ma za ka samu cewa ko da a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka yi fice a kan ilimi kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda waɗanda ba su da ilimi. Domin yanzu ko da mata na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu matar da ta yi fice sama da Ummu na Aisha, to ko ba dan komai ba a cikinsu akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan Annabi suka fice shekaru. Kuma akwai wadanda sai da Annabi ya aure su kafin ya aure ta amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan komai ba saboda ilimi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata. Ki sai ga din da kanta suke cewa ni'mal nisa'ul ansari lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqana fi ad-din. Madalla da matan Madina da kai kunya ba ta taba hana su koyi addini ba, su fahimci addini ba. Sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin Annabi ba su wasan da shi ba, sun yi riko da shi. Imam al-Hakim ya rawaito hadisi daga Muhammad ibn Sa'ad yake cewa Abubakar ibn Sulaiman al-Qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kulaje sun fito mata a nan makungiyarsa a nan a karkarinsa suka fito mata da yawa. Sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta Ashifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta. Sai ya je wurinta cewa baiwar Allah ya kamata na zo wurinki neman magani ki magance mun abin da ya dame ni. Sai ta ce to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci, yanzu ko na riga na musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi Annabi in ya halatta mace ta ci gaba da yin wannan to zan yi, in bai halatta ba zan yi ba. Sai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana mata abin da ya faru. Sai Annabi ya ce idan za ki rukuya ɗin ko za ki yi tawhidin ga mara lafiya me kike tobawa me kike karantawa faɗa mai in ji. Sai ta faɗa masa irin abin da take faɗa. Sai Annabi ya ce kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala. Allah ce to sai ki irfihi wa allimiha habsa kama allamti alkitab. Yace to je ki mata wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koya wa Hafsa irin yadda ke koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance wata cuta. To sai wannan ya nuna ashe ita Ashifa bayan kasancewar tana warkar da masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu banati kuma har Annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa Hafsa. Bayan ga haka kuma ya ce zai ci koyar da ita wancan idan kin koyar da ita kuma ku zo ki koya mata rukuya da irin da yadda ke koyar da ita wato ainihin abin nan yadda ke koyar da ita rubutu. Wannan hadisi ne sahihi. Sannan kuma da yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka. Al-Imam al-Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad yayi babu guda yace babu kitabati ilal nisa'i wa jawabuhunna. babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mace wasika sannan kuma tana iya rubuta wasika ta bada aure. Abin nufi dai wannan abinda sabon da wannan ke nunawa wato a sai mata lokacin Annabi suna rubutu kuma suna karatu kuma gurgurdan yadda kika iya karatu da rubutu gurgurdan yadda zaki samu kima gurgurdan yadda kika zanto jahila awan igiya to gurgurdan yadda kuma zaki rasa kima don duk wanda aka ce bata iya karatu bata iya rubutu ba ya an ce a faru rubutu da dama ba ta iya yi a faru da hagu ba ta iya mana ba sai boko boko ba sai arabiya ba kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba to kaga dole ba ta yadda za ta yi kima irin wannan mata araha ce kayan bako araha ba ta da wani kima sosai da sosai don haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya ko da kin manya za ki iya koyan karatu kar ki ɗauka shekaru na sa ki karatu zan iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tare da kasancewarta mace matar ma ko matashiya dan Annabi ya bar duniya ko shekara 20 bata kai ba a rayuwarta amma tare da haka idan aka zo kirgen waɗanda suka fi kowa hadda kai hadisin Annabi mutum bakwai ɗin nan Aisha da cikinsu to dan haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wadda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda bata bata lokacin ta cikin abin da yake baya da fa'ida bata bata lokacin ta wajen kallon funafunai ko na fasikanci da shirme miji ko mai hankali shine wanda yake karfafa gwiwar matarsa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya dan samar mata wata yar karaman labarari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da Hausa ko da Turanci ko da Arabic ya soro ya kawo ya dan gyara a yi karkanta guda wanda take tallata tafaici dukkan wani kafin da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya soro ya kawo mata ita ma a yi wata ɗin labirari karama ta kafin haku bidiyo kafin da ta shafi sallar tarawihi karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malamai mashahurai duk wannan ma sai a jera su koma wurinsu daban kuma an tsara lokacin kallon sama da lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na Hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta tsara irin amfanin da ke abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rashin butulce mata da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce rubuce irin yadda miji ke wa mata hidima kai ba ita kadai ba yayi mata yayi wa danginta duk a banza ba ta tunanin yayi mata abin arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin haka cikin hadisin Abdullah ibn Abbas manzo Allah ce uridu an-nara fa iza aktharu ahli an-nisa na ga wuta an nuna mu mutum sai ga mutum yayi wa mata dake cikin ta mata ne ya kafurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan fitirewa suna kafircewa miji ne wa ya kafurna al-insan suna mantawa da dukkan insanin da miji ke miji ya ce lau a hasan ta ila ihi da hunna dahara da za ka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci ka yi wannan aikin alkhairi iri kaza ka yi mata iri kaza ka yi mata iri kaza sun mara admin ka sai an rana ɗaya sai ka yi mata wani abin da ranka baya so qalat sai ka ji ta ce ma ra'aytu minka khairan tasu tunda kake bani wata magana alkhairi ta rage ba yo me za ka dake yo kai in banda ka tara ma kai mutum aure ne yayi mata yayi wa danginta duk amma a banza ba ta ji a cikin cewa ya karrama ta to wannan manzo Allah ya ce babu yayi wa mata a haka to babu yadda za a yi ko wannan shine halin ki zaran cewa wai zaki samu shiga wajen miji ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin Annabi ya zo wurin mata ranar Idi yayi musu wa'azi ya tana tun da su lahira yace ku yi sadaka ta saddaqna ku yawaita sadaka fa inna aktsara kunna hatab jahannam yace domin mafiya yawancin ku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa samat imra'atun satatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye tace da manzon Allah lima ya rasulullah dan me zamu zanto mu ne makamacin wuta a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bi anna kunna tukthiruna shaka kuna yawan kai kara ba ku ce juriya dan kankanin abu sai ku ka ga miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba wata kafirin da ake kuma kuna kafirce wa miki da suka ji wannan fa da Allah ya tsaddakna min ulihinna nan take da suka ji wannan sai saka mai zasu suke wancan gefen sai suka yi ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da mai na zinariya kowace tana bambarewa tana bayarwa sarka don ta toshe wancan gefen da ta samu wailqinahu fi thawb bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tsarawa domin a raba wa miskinai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa na yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tadhkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli mata da bata godiya wa mijinta ba gobakiya ba wani la tasghni an gashi ko ta san bata iya wadatuwa da shi sai wa ta iya rayuwa ita kadai dole sai da mijin amma ko bata iya gode ba duk abinda zai mata ko na abinci ko na tufafi ko menene bata gode masa manzo Allah ya ce irin wannan matar Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin kiyama kuma ku sani a ɗabi'ar ɗan adam fa yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so yake ka gode masa ballantana kuma wanda ya yi din to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin ƙimar ki da darajar ki ya kawo abu Allah saka maka da alkhairi Allah saka kuma na gobe Allah sanya albarka cikin dukiyar ka Allah albarkaci zuriyar ka ki faɗi haka da baki da ki mata irin wannan addu'a ko don lokaci take cewa kina kare kima a wajensa amma duk abin da ya kawo ajiya nan kai ne ka shigo da leda kiri kiri kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da gwanda da dare ina wance ya ajiya nan to dan girman Allah ya zai miji ya dinka da kima da ya haka saboda haka wannan godiya din a bace wanda yake ubangiji ta'ala na son sa Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum inda zan gode to zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid amma in kuka guje ne ko kafirce to azaba ta mai radadi ce sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah don manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yadhkurullaha man la yadhkurunna ba yanda za a iya gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane yadda ba ki gode masa din nan shi mutum ki to haka ko ba za ka gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah sun kana godiya mutane in sun yi ma ihsani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu turaku ne da suke ɗaule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin ku dan ku samu natsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya tsakanin ku kuma ya sanya jin kai a tsakanin ku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu mas'aloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na 'ya'yanku kila na danginsa yayyensa da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsa da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai buƙatar mace ta rinka tausaya masa akwai buƙatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa natsuwa akwai buƙatar kasancewa ta tare da shi da ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauyen na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen farke wajibinsa ji so nawa ne ummu na Khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa mata gwiwa wajen tabbatar da shi a kan addinin da yake kai da kiran mutane a kai wajen taimakonsa da fuskar da'awa yana daga abu wanda yake mafi fitowa fili da ummu na Khadija ta yi farkon mahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda karan farko ne da ya ga mala'ika ya tsorata ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zambiluni zambiluni kullulubeni yanzu kawai shiga mijinki a tukwane ya rungo a guje ya shigo gida yana cewa buɗe mataki in shiga kirfi yanzu kire idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da zaki yi zan rikice wanda zaki yi ta fita ce amma Khadija sai ta tsaya a lokacin sai ta kalbi siffar da mazaje ke da ita shi da ƙarfin hali ta ce ba ni labarin da ya faru ya ba ta labarin a tsohon da mala'ika Jibril da irin yadda ya rika kama ce yana ba su shafi cikin suna cewa ikra ya ce bai iya karatu ba ya kama ce ba su yi hatsu hudu ya zo da cewa wannan na tsoraka wallahi na firgita Khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ma yukhzika Allahu abadan sai wallahi Allah ba zai kunyata da kai ba innaka latatil rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci wa tahmil al-kal kana daukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wa taktibul ma'adu faraki kana baki wa tatrbay kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawaib al-haq kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ya tafi gaskiya sai ta sanar da shi halayen sa na gani cewa sadar da zumunci da kake yi rawainiyar danginka da ya ƙonka da kake yi taimakawa mana shi da kake yi taimakawa gajiyayyu duk abu na gaskiya da kake so bakinka a ciki masu irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba karka tsorata ta karfi gwiwarta ta tafi da shi wajen dan uwanta ko gwabbanta Waraka ibn Nawfal wanda ya karanci littafin da wanda ya san saffar annabi cikin asara da hijira tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samun kwarin gwiwa da ya zo a tiriyar ki ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya amsa shi da irin Khadija ba to da kila wani labarin ne zai zama ba wanda muka yi kai to yanzu ba a ce ko duk da irin wannan abu da Khadija ta yi wai ba ita ba fa har sai ta taimaka mata da dukiyarta wajen ziyar da musulunci gaba duk gaba ɗaya dukiyar ta ba da dama ya ce duk abin da yake da cewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne a ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce mata ga sallama daga Allah ga bishara da aljanna Abu Hurairah yake cewa a ta Jibril annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo ta annabi na zaune yace da ya rasulullah ya manzan Allah hadhihi Khadija ga Khadija da zata zo ga tana tana ta zata zo wurin ka kad atatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw shirab zata zo da wani ko a cikin sa ko dai akwai abinci ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za dai ta zo muka da wani abu a hannunta idan ta zo fakara alaiha salamu min rabbiha fakara alaiha salamu min rabbiha kace Allah yana gaida da ita kace Allah yana ce da ita assalamu alayki ya Khadija wa bashirha bi baytin fil janna ka ba ta bishara da wani katafaren gida cikin aljanna la sahaba fihi wala nasab wanda ba harbowa da daga murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikin sa ku kaga kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da rayuwar Khadija cikin al'amuran da tana alheri kuma ku kokari ne dan haka take da matsayi a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam irin matsayin da ta kai Khadija ta mutu ta bar duniya idan Annabi ya ga wata ƙawarta a hanya sai ya gayar da ita saboda matsayin Khadija din yana ganin kimar ƙawayenta saboda ita saboda ita ya ce sallallahu alaihi cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud al'aqud ala zawjiha alwalud al'aqud ala zawjiha yace cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah yake ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyyar ta musulunci sannan al'aqud ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare shi allati idza ghadibat zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tadau yadaha fi yadi za ta zo ta dauki hannunta ta sa akan hannunsa wata kuma ta ce la azu ramzan hatta tarda ce wallahi ba zan daddare barci a ido na ba har sai in ka huce haka take wa mutum sallallahi abu na bakwai sauka kici shi kici tabi'a ce da Allah halitti mace akai ban isa ba in ce ku daina ki don na san wannan wani abu ne wanda ke shi bugun basali na yi da kwarai da gaske in ce da kokar ku yi ki domin ko da matan farko ma an samu kinki a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kinkin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija annabi ya auri Sauda sannan daga baya ma aka auri Aisha amma duka haka tana kishin Khadija idan da kanta take cewa ban taba yi wa wata ƴa mace kishi ba irin kishin da nan kai wa Khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin Khadija a wurin Aisha to galibi ko abinda bace tsana kenan ka ambata alkhairin kishin ta auri ta duk imanin ta sai ta jure dan ba haka ba yanzu a yi masifa da ita yana ambatar alkhairin Khadija sai Aisha ce ma ta sanu bi atuzul hamra as-sidiqain kad abdalka Allah khairan minha sai zaka ci da wata tsohuwa wanda gefen bakin da ma duk yayi ja saboda tsofa ta kode kaji Allah ya canja maka da yarin ya mata ya yar mana bakwai yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allah khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba idan ya ladabtar da Aisha har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amanat bi kai imani da ni shine kafaran nan lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqatni iz kadzabani nan ta gaskata ni lokacin da mutane suka ƙaryata ni wa wasatni bi maliha iz haramani nan ta taimake ni da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowa dukiyoyin su wa razaqani Allahu minha Allahu alwalada ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa wannan bane ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa da ita duna gairi ha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba to dan haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dali zamin Aisha akwai irin kishin da yake za a iya cewa ubangiji ta'ala na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta'ala baya son shi kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin kishi wani bangare ne na nuna son Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duke ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijin waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kishi amma haka kawai ba tare da wannan ba munin zato kadai yi kishi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin kuma wannan na tunzara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu ɓacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yaduwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaitar su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba don ta hana mijinta auren wata matar da take labarin yana so ya aure ta don ta yi kokarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage don tsaye ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida din to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ta je ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai don bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah ya tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wanda ita kishinta ba yi wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba
duk da bai kai na farko matsala ba. Na uku, daga cikin nau'ikan kishi, akwai kishin da ke mayar da mace ta zanto kamar wata ƴar karamar zakanya a daji. Matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata, ko yana shirin ya auro wata, to za ta iya kowane yunkuri ko dama ta raba shi da rayuwarsa ne. Akwai labarai da dama tabbatattu, za a ga mace ta yankewa miji kunne don ya yi kishiya, ta ji maiya, ko me za ta yi da shi? Wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta. Wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta, ko da aka taɓa kama aka kai ta kotu ta yanke gaban mijinta. Ta ce me ake rigimar a kansa, ba dai wannan ba ne? Sai dan kawai bala'i dan ya yi mata kishiya. To irin wannan kishin kowa ya san haramun, kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala. Sai ka ga mace ta bibbige ta lalace a kan mijin ta ya yi kishiya. To irin wannan bai halatta ba, ya kamata mata ku nisanci wannan. Nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishi ya taɓo su ba sa iya cin abinci, ba sa iya barci. Da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wanti, ko wanti yau tana tarakar miji, to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba. Wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan, a wannan ɗaki, ita ba ta yi ta ba, ƙarya ne, ba wata sallah. Don haka sai ga kawai mace tana ramewa, tana ƙanjamewa, ta je asibiti a auna jini, a auna bawali, duk an rasa ko mene ne ba abin da yake damun ta masifar kishi ne, ta fige ta lalace. Za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace. Inda tana da kokarin karatu sai karatun ma ta rinka mantawa da shi. Inda kwakwalwar tana da kaifin hadda, yanzu kuma za ta zama haddan ma ba ta rinka. Ba ta kai ba saboda masifar kishi. Akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba, tsammanin ta kawai yana tare da wata a waje. Wadda ba da wajen sa alamu da ke nuna haka, kawai nuna da zato. Manzon Allah ku ya ce iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Ku kiyayi mummunan zato, dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi ƙarya. Wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta, kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta. Mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji wadda kullun laifi take so ta bintiko, amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare, sai fa abin da ya bayyana kirkiri cewa lalle laifin sa ne, to dole a tabbatar. Dan haka yake cewa kar ki zama dan sandan cikin farin kaya ga miji. Ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi, daga ina kake, me kai, a ina kai latti, dawa dawa kai magana, me kace, faɗa mun gaskiya. To in mace kika zanto haka, babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki. Abu na takwas game da mace, kulawa da addini. Lallai ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada, ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halayyar da ya kamata a ganki a ciki. Ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacinsu, mai sauke kowane wajibi da shari'a ta tsora miki gurgudan hali, mai yin nafulfuli, sada zumunci, umarni da kyakkyawa, hali daga mummuna, tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce, nisantar abin da ya hana. Allah maɗaukakin sarki ya ce da matan annabi, ya nisa annabi لسنة أحد من النساء إن التفيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. matan annabi ne Allah yake ce musu in taqaytun la in har kun tsoro in kun tsoro ga Allah kun yi takawa to kun fi kowace mutum kun fi kowace mutum sannan yake cewa da tokar ku yi tabarruji fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi sannan yake cewa da su ku sayar da sallah ku bayar da zaka sannan yake cewa da su ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku tuna abin da ake karantawa a dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba ai ke kika fi zantanta a ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakatun ki yayin kina da ita ki zo mai takawa ki kaza ki kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan yayin sallah sai ya farkar da matar su yi sallah tare in take farkawa ya shafa mata ruwa a fuska yake cewa Allah dukkan matar da za ta farka da daddare ki yamul layli ta tayar da mijin ta sai ta ji mun ki yamul layli idan bai tashi ba ta jika fuskar sa da ruwa manzo Allah sai Allah dukkan su haka manzo Allah yake cewa idan namiji ya tayar da matar sa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kaziran wazakirati masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara ki zanto mai hakuri dangane da karancin hali da mijin ki ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi ki zanto mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa Ibn Zubair ta ce wallahi za a yi wata biyu a gidan annabi ba tare da an hulunta ba ba tare da an tsora tukunya a kan murhu ba sai Urwa ya ce ma kana aikukun me kuke ci sai ai ganta al-aswada ne at-tamr wal-ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da tsore girki ba take to illa annahu kana lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta su duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mu da kanke ta dawo gida yake to da wannan ne wanda lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa dafa shi ne mafifiti kuma Aisha ita ce mafifitiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda take matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure ke koyaya mijinki ya canja salo bai kawo kashin miya ba kila ta yi rigima wanda ya kawo naman miya ba naman miya ba gidan girman Allah ta yi rigima da ke ba za ki yi jurewa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqan ala Muhammadin ko da ba na ajiya kuwa to da haka dai waɗannan ana buƙatar mata su siffanta da waɗannan gaba ɗaya siffa ta batsuni wato ruhinsu ya zanto ya amince da wannan gaban su suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan take ta fi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya tafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya kiwa zuciyar ki kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri ki kwalliya ilhilati wa bil khisami ghayru mubin ita dama an tabi an tarda ita kan san ado to ya kamata ki zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzansa wa siyabaka fasahir ka tsaftace tufafinka sannan manzan Allah yake cewa bayan da za a yi shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gurgudan kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce sayan mai yana so ya ga rigarsa a wanke ta takalminsa fesfes tsaftace wannan ma yana cikin girman kai sai manzan Allah ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsafta ce Allah ma kuma yana son tsafta Ubangiji da Allah tsaftace ne da haka ba na kasu fitar da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin annabi ya ce da manzon Allah ni mutum ne mai son ado kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rago na ado da nake da shi ya ce da manzon Allah ya ce dan saboda tsabar san ado na ba da tsabar san kwalliya ka ba na so a cikin mutane in ga wanda ya tsina ado ina iyakacin kokarina in ga na fi kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ya ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra fatrul haqq wa ghamtun nas abinda ke nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane idan saboda haka ana bukatar mace ta zanto mai kwalliya. Abu na farko tsafta, tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum, ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya, ko musamman idan adannin mijinki yana daki, lallai ki tabbatar kin yi wanka. Yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani gusar da gashi wanda ya shafi namata. Karki zanto kina barin hamatarki tana soyi, tana datti. Sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba. Sannan kuma yanke farce, karki zauna da farce kamar mage. Sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance yana tare da shi, kamar abin da ya shafi wuya, na sanin kan wuya wani lokaci yana tare da shi. Haka abin da ya shafi hamata matattalar da shi ne. Haka mahaɗar gwiwa daga nan ƙasa wurin tare da shi ne. Haka tsakanin ƴan yatsu wurin tare da shi ne. Haka idaninki, idan baki wata ba ta rika ganinki da kwamta, kullum ki rinka dan gyara jikinki face face a ganki haka. Tsakaninki da mijinki kullum ya ganki cikin yanayi mai kyau. Sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tare da shi ne. Duk waɗannan wurare ke lura da su. Manzon Allah ya ce abu guda goma suna cikin tsarki. Abu guda goma suna cikin tsarki. Abu na farko rage gashin baki, wannan ya shafi maza ne banda ku. Abu na biyu cika gemu, wannan ya shafi maza ne. Abu na uku asuwaki. Asuwaki ya shafi maza da mata. Abin da ake nufi da asuwaki, yin amfani da dukkan abin da zai gutsar da datti a bakinka. Ka yi amfani da brush ne da man goge haƙora, ka yi amfani da wani itace ne, ya zanto kullum kana kankare haƙorinka kana tsaftace shi. Ko musamman da daddare karki ya take ta abinci har kawai ki je tarakar miji ba tare da kin goge bakinki ba. Ba tare da kin yi maclean, kin yi brush ba, ko kin sa wato ainihin asuwaki kin tsaftace haƙorinki. Wannan yana da matukar muhimmanci. Sannan abu na gaba istinshaqul ma'i, wato taka ruwa don tsaftace hanci. Dan hanci wani lokaci matattarar ƙura ce, ta ɗan rika gyaggyarawa. Sannan abu na gaba kassul azfar, wato yanke farce. Sannan abu na gaba ghasulul barajim, wato wanke dukkan wata mahaɗa ta gwiwa. Sannan abu na gaba nasful ibti, wato yanke gashin hamata. Wa halqul ana, sannan kuma da aske gashi na gaba. Dukkan waɗannan manzon Allah ya hore a cikin hadisin Muslim, wanti kasul ba da kuma yawan yin wanka a kan kari. Marwacin hadisin ya ce to na manta na goma, ga dai tsara amma na manta na goma. Ya ce amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da za ki kula da su. Wannan duk tsaftar jiki kenan, wanka a kan kari. Ba ne jiki safe da yamma, amma dai na dare ɗin da na kwanciya dai yana da matuƙar muhimmanci. Abu na gaba tsaftar zaki, tsaftar tufafi. Tsaftar tufafi ko shi ne karkin gabarin tufafi har sai an gane datti a wuyanki kafin ki cire. Annakiya a gane ta sannan a cire, ba zai ta zai ki kima a wurin miji. Ki rinka wanki a kai a kai. Sannan kuma tsaftace ɗaki, karke ta a ga yanan gizo-gizo a ɗakinki, ko a falonki, ko a falon mijinki, don da nake na gyaggyara. Inda hannunki ba kawai ki sa a so dogo tsintsiya ki rinka gyarawa, kar a ga yanan gizo-gizo a ɗakinki. Sannan kuma tsaftace falo ɗin, sannan kuma tsaftace kicin wurin dahuwar abinci. Wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kicin ɗinsu ba za a iya haɗe yawu ba. Kamar bola, don girman Allah ya za a ki kima a wurin miji, kawai ku taka da ke, yau na yau kiɗan ki wani kima. Sannan abu na gaba, wato ainihin tsaftace banɗaki. Waɗansu ganin kike banɗaki ba a buƙatar tsafta. Shi ku ya kamata a ce kullum ki tsaftace banɗaki. Ki sa mijinki ya soro idol ki rinka sawa. Ko ya soro detol, ko ya soro dukkan wani abu. Wani a sinadari da zai gusar da datti, da zai gusar da wari, sai kina yin haka akan kari. In ma kina da wanda kike miki aiki-aiki, sai kina tilasta mata. Kar kina yar aiki kawai ki ta bacci, ba za ki furka ba sai sha biyu. Ki tashi ya wacce ki ɗora abinci, kina da yar aiki, ke ce za ki sa ki zama supervisor na duk abin da za a yi a gida. Yanka kaza a kan idona, yi kaza, kaza ba haka ake ba. Kina da yar aiki kenan. To ba na sana kuma in ke za ki da kanki. To duk wannan yana ƙarawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta. Sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha. Abinci ya zanto yana rufe, yana wa an wanke shi an tsaftace su kafin a dafa. In kayan marmari ne aka siyo an wanke su an gyara su kafin a yi yanka su a yi amfani da su. Sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su, da kofunan shan ruwa, da cokula. Akwai waɗanda in suka wanke maka kwanon shan ruwa, idan ka sai a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki, idan ka kalla sai ya ga maiƙo a sama, ka ga ba su tsaftace shi da ya dace ba. to dan girman Allah ko kwana shin ruwa biki yawa kewa ba kwana shin ruwa tokaci da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsaftace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar da ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to anan suke kar a gansu wata rana a wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to anan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafawa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda ya dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mutum da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya ga cikin kwanta sai ya ga biredi akan gado ya ga sun jefa masa biredi akan gado don girman Allah har ma bai san ma kimar wannan ba biredi akan gado an jefa masa ya na sun gudu su rasu ko ya ga warin takalmi akan gado wallahi warin takalmi to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidanki sannan da turare na jiki shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi da zaki ya doki sama mutum ke gani ya ji akwai wanda zaki sai sa zaki akwai wanda da dare bayan kin wanka zaki da wurin mijinki zaki shafa jikinki duk wannan sai mutum tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumlce cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nake ƙaunar su aka ƙaunatar mun su sune mata na halal matar aure kenan da kuma turare yace in ka ɗauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya zaki zanto wata ni'ima in baki zanto wato a abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana umarta wata mace tana maganar ya za ta yi ta gane in jinin al'ada ya yanke mata sai manzon Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jinin ya yanke kenan ya yi mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda nake so in ce anan audugar kadai bata wadatar ba sai da Annabi ya ce ki sa turare ki sa misk a jikin auduga wadda mace za ta yi amfani da ita sannan manzon Allah yake magana har salon turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan mu gane cewa akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda ƙarfin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi ƙarfin sa na boye launin ake gani sai an masa kusur ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita tana sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu an istiklaliya fi tafki mace ta zanto tana da abin da sanar da haka galibin ku nan yanzu ila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai wanda ba ta iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin ƙawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na Hausa Fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci za ta ɓata da mijin akan ƙawarta kuma tana ganin ƙawar ta fi santa ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta ƙirga amma ta karɓi ta ƙawayenta kuma waɗansu ƙawayen za su zuga ki cewa kar ki saka masa fuska buɗe wuta musan yanzu ba a saka musu wallahi kuma kila tana son ki ita a ɓoye tana son ki akwai misalai a gaban mu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne a ganau ne ba jiyau ba mun gani da idon mu matar da tana shigowa gida ba zaura ce kawa ce ta mai gidan tana ita matar gidan take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mijin to da haka ni ba ina nufin ku bata da ƙawayen ku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa da ƙawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wanda za ta zuga ki sai ta haɗa ki rigima da mijin akwai wanda za ta zuga ki rinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ki kika haifa ba karki sakan musu fuska ki rika jin zalunci idan mijin ya zo kina munafunci akwai wanda za su zuga ki idan ka rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki da akwai irin wannan mugayen kawayen wannan miji yana son mace ne mai tunanin kanta mai yanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara can da can amma ba akan kowane irin abu ba shi miji abinda yake so ba abinda miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba da zama mata da zanto abokiya da zanto abokiyar shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsayi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umarci sahabbai aski buti ba bai samu kubuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da ummu sulma ta ba shi shawara sai dai gaban su kai aski in sun yi in kai ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kai ba annabi dai gaban su ya aski su suka tafi suka shawara ummu sulma ke so ake mijin maki ba shawara amma ke baki ai ba kanki shawara baki ai ba mijinki sai kawaye sun zo sun miji wa'ayin abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wanda ta girma dan dan a sama amma tana da tunanin yara kanana kullun ta je gidansu kamar ta sha mama ne inda babar ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar ta gwaba ba abin da zata iya sai ta je ta faɗa a gida akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo za su ta su shirya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidan su ba su ba akwai wanda komai ɗan ƙanƙanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waji na me za su zo ta faɗa to gaskiya namiji baya son irin wannan matar namiji na son mace ne wadda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na daf da ƙarfe daga shi sai ƙarfe mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba ɗaya ku sani cewa gida waje abinda duk ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗora kan miji don saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanshi man shafawa mai kanshi da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu suke kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya ba shi sha'awa ya sauya kawo matarsa don ta sa masa a gida ta ɗauke masa kewa to amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar ita ce za ta kula duka zai fita cikin gida karki jira ya je ya aikin waje kuma ya zo ya fita cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta ke kuma ki ce za ki gudanar da gida kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsafta ki lishin ki kin tsafta ki hakoran ki bakin ki hakoran ki na kyalli kina murmushi ba mai yawa ba irin dai wannan karamin murmushi wanda zaki ga hankalinsa ya taho da wani abu ki dauka ki dinki ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallace shi kuma ke zaki tsara duk zaki masa program din yadda gidan zai gudana misali mijinki zai tafiya gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shi ne bukatar ki idan sai zai tafi eh yace sammo ko zan yi ai zan tafi karfe 6 na safe da mun yi sallar asuba to kin tsara agogo ya tace ki ko shi mijin ya tace ki daga barci tun 3 da rabi ko tun karfe 4 kin tsora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kanki kin kawo masa abinci kina sa masa ci kuma ke kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da mai zai tafi kin sa masa a cikin yadda kansa ki raka sarki a har kofa wallahi har ya tafi har ya je dawo yana tunani amma ko da zaka ce gobe da zaka tafi ba ruwan ta mara san karfe nawa wannan kai ta shafa yo ka furo gudun wana idan ka tafi karfe 7 zaka tafi to wallahi sai je ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi da wance ban ma zan tafi ban ma zan tafi doyo da ce ga kudin jefanin ki ta ce ajiye a nan ba ta da lokacin da za ta zaso wallahi za ta ce ajiye a nan na dauka dan gida dan haka in za ka yi baki abinda matar ka take so ta sani idan waye ya ce ta sa abinda take yi so take ta san yau ta za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe 2 rana tuni zuce ta ba take nan ba abincin safe zan musu ba abincin rana su nawa ne tayi abincin daidai da wannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata su zo mai wannan basira bakin nan maza ne ko mata ne ka sani to haka yake ba menene alakar ka da wannan bakin abokan ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ka sani ka tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi daidai ba a nuna zaranci ba shirme daidai sabulun wanka ta iya gudanar da shi a banɗaki idan an yi wanka an ƙare ɗaukar jaki a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi ba wanda za ta yi wanka ba sai ta bar shi cikin soso a dame ta zuba ta jagaf ta bar shi da an zo gobe ya riga an goga shi sau biyu sau uku ya kare da ta ana fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa to duk ya kamata irin waɗannan ababai mata su kiyaye su daga ƙarshe duk bayan kin yi waɗannan da al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa ba sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki dawo hankalin mijinki gare ki ya so ki ya yi tunani ki koma da bononi ko mai a tamfar ki digita sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin keji addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar aiko da sa amma dina za a kawo kankari har ku samu idan an tashi sai ku bayar da kudin photostat ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a zababbo a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ya ce ba wanda zai roƙi Allah da shi bukatar sa ta alheri fa sai Allah ya ansa masa ba yanda za a ce kirayi Allah da wannan sunan fa sai ya biya bukatar ka daga cikin su akwai gamammiyar addu'a da isa ga kowane alheri a duniya da lahira daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi dan ya sa Allah ya inganta masa duniyar sa da addinin sa gaba ɗaya da lahirar sa da samun sauƙin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya har kala tara kowace a rubuce da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen Hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a yi hakuri da abin da ya samu abinda nake so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗa wa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku tun da kila in ba irin wannan yanayin ba za a iya faɗa muku wannan hali ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana wassalamu alaikum.